Каждый день Амуть Музыка.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin namu na daren yau Laraba 11 ga watan Disambar shekarar 2024. A cikin shirin na yanzu muna tafi da tattaunawa da wani masani a harkar fansho, Dr. Sani Ibrahim, kan dalilan da wasu bangarorin gwamnati a Najeriya ke ficewa daga tsarin na fansho a kasar.
Wanda yake cikin wannan abin to fa zai rika tunanin ya sata. Wallahi idan gwamnati bata gyara ba.
Akan wannan batun ne ma zamu bude muku layin waya gaba a cikin shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan batun na fansho a Najeriya da ma'aikata ke ina za a saka da shi. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa, wato +2 202 980 6850, bayan an sanya alamar tarawa a farko. Muna kuma tafi da shirin na kasa da masu magana suka ce ba kasawa ba, tare da Suleiman Mumini Barma. To amma da farko ga Muhammad da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani bom da ya fashe a Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, a ranar Laraba ya kashe ministan kula da 'yan gudun hijira Khalilur Rahman Haqqani da kuma akalla makusantansa hudu. Majiyoyin Taliban sun fada cewa da tsakar rana harin kunar bakin waken ya auku ne a cikin ginin ma'aikatar a babban birnin kasar Afghanistan, yayin da Haqqani ke fita daga office. An kuma ba da rahoton mutane da dama sun jikkata, sai dai babu wanda ya dauki alhakin kisan gillar ministan, wanda ya zama ɗaya daga cikin hare-hare mafi girma kan jagororin Taliban masu ra'ayin rakau tun bayan da suka koma kan karagar mulki a watan Agustan 2021. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta tabbatar da kasar Saudiya a hukumance a matsayin wacce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin duniya na shekarar 2034 a gasar kwallon kafa ta maza. Saudiya ce yar takara ɗaya tilo da ta nemi ɗaukar nauyin gasar, kuma ta sami yabo daga sama da ƙasashe 200 waɗanda mambobi ne a hukumar ta FIFA. Sun halarci wani taro ta intanet da shugaban hukumar Gianni Infantino ya shirya a birnin Zurich a ranar Laraba. Matakin an haɗe shi da amincewa da ɗan takara ɗaya tilo da zai karɓi bakuncin gasar cin kofin duniya ta 2030. Ƙasashen Sipaniya, Portugal da Morocco ne za su karɓi bakuncin wani shiri na ƙasashe shida, inda Argentina, Paraguay da kuma Uruguay kowannensu zai samu ɗaya daga cikin wasanni 104 da za a buga a gasar. Ƙasar Uruguay da ke kudancin Amurka za ta cika shekaru 100 da karɓar bakuncin wasan cin kofin duniya na farko da aka buga a 1930. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Rasha ta faɗa a yau Laraba cewa tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya, kuma tana tuntuɓar waɗanda ke kula da halin da ake ciki a ƙasar. Mai magana da yawun fada Kremlin Dmitry Peskov ya bayyana buƙatar Rasha na tabbatar da tsaron ofisoshin diflomasiyarta da kuma sansanonin soja a Siriya, inda sojojin Rasha suka kwashe shekaru suna goyon bayan dakarun Siriya yakin basasar ƙasar. Kalaman na Peskov na zuwa ne kwanaki bayan da 'yan tawayen Siriya suka shiga babban birnin ƙasar na Damascus tare da tilastawa shugaba Bashar al-Assad sauka daga karagar mulki. Assad ya tsere zuwa Rasha, inda jami'an Rasha suka ce an bashi mafaka. Kawar da Assad ta kuma kawo cikas ga muradin Iran a yankin, tare da katse hanyar isar da makamai ta ƙasa zuwa ga ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a Labanin da kuma yankin da mayakan Iran za su iya gudanar da ayyukansu. Daga ƙarshe, babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin duba wani daftarin ƙuduri a yau Laraba da ke kira tsagaita wuta cikin gaggawa a zirin Gaza, tare da sako dukkan mutanen da ake garkuwa da su a hannun mayakan. Taron da yana zuwa ne makonni bayan da Amurka ta kada ƙuraƙin amincewa da matakin da aka ɗauka a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. A baya dai babban zauren majalisar ya amince da shirin tsagaita wuta, amma ƙudurorin da aka zartar ba su da tasiri kamar yadda suke da shi a kwamitin sulhu. Daftarin da ake shirin dubawa ya kuma buƙaci a baiwa fararen hula Falasɗina da ke Gaza damar kai musu ɗaukin gaggawa don samun agaji da zai ceci rayuka, ciki har da kai kayan agaji ba tare da cikas ba a duk faɗin zirin Gaza. Ƙarshen labarin duniyar kenan.
Aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ganin yadda wasu bangarorin ma'aikata a Najeriya suka rika ficewa daga tsarin fansho da ake aiwatarwa a Najeriya, irin su rundunar sojojin kasar da DSS da ma sauransu na wato da suka da kuma sauran ma'aikata da ba su da galihun ficewa daga tsarin ke ci gaba da kokawa akan tsarin fansho a kasar. Yasa na tattauna da wani masani kuma kwararre a harkar fansho, Dr. Ibrahim Sani, domin jin musabbabin hakan a ilmance.
Fansho kala biyu ne.
Na'am.
Akwai na adashin gadan gata ko kuma adashin gata, shine wanda zai rika tara kudinsa bayan yayi retire a rika biyan sa. Sannan akwai wanda ake shine ake kira CPS, Contributory Pension System. Sannan akwai wanda ake kira Defined Benefit System, DBS, wanda ya tara kudi karkashin wannan system din na adashin gata. To yana tara wa kamfanonin da suke yin wannan tara kudi ne, suke businesses, suke kasuwanci, suke juyawa, suna samun riba, ribar da ba sa biyan mutane da shi. Ana cinye kudin mutane musamman kananan ma'aikata. Domin idan ka ba da kudin, kamar misali da inflation da rashin darajar kudi. A lokacin da Buhari ya zo mulki muna da 7%, to yanzu ya kai 40. To misali idan kana naira miliyan 21, to yanzu kudinka darajar kudinka ya koma miliyan 3 bayan Buhari ya hau ya sauka wannan mulkin su hau saboda inflation. To kaga idan kai retire za a baka yan kananan kudade waɗanda ma ba za ka rayu da su ba, kuma ana tunanin ka ma mutu bayan shekara 18. Amma shi ribar wancan shine wanda sojoji suka fita tunda aka ka suka ce ba za su yi ba saboda ana tsoron su aka ba su dama. DSS su ma suka fita saboda ana tsoron su aka ba su dama. NIA suka fita saboda zalunci ne, saboda shi wannan din kowace kasa abin da take yi kenan. Domin wanda Obasanjo ya kawo da ake kira Contributory Pension System adashin gata, daga Venezuela ya aro wannan system din. Su kuma suna da ainihin wato mafaka wajen guda hudu. Akwai 410K, akwai Social Security, akwai local government support, sannan akwai pension ɗinka da ka tara.
Na'am.
To mu nan sai ka tara kuɗinka a hannun wato 'yan kasuwa, sannan wa'annan kuɗaɗen su suke juyawa, su suke more shekarunka na aiki, su suke more kuɗin rayuwarka, su suke more komai naka. Kuma duk ƙasar da take da inflation dama wannan system ɗin wannan yanayin ba shi da kyau ga ma'aikata. Duk wanda yake cikin wannan abin to fa zai rika tunanin ya sata. Wallahi idan gwamnati ba ta gyara ba, to duk wanda yake wannan system ɗin duk kuɗin da ya zo gabansa zai tunanin tsufa zai riske shi sanda babu yadda za a yi ya fita ya nemo abin da zai ci. Kuma amma hakan an cinye maka kuɗinka, darajar kuɗinka, an cinye maka shekarunka, sai ka yi retire. Sai ka shekara biyu ba a biya.
Na'am. To a ƙarshe ban sani ba, akwai wani kira da za ka ƙara yi musamman ga su ‘yan majalisunmu na dokoki da sanatoci wanda dama ai suna nan ne domin su yi dokokin da za su amfani al’ummominsu, na ganin cewa sun tsaya makamai yadda su sojoji da sauran waɗanda su ake shakka su aka cire su daga wannan tsari na fansho, wanda su ma za su yi yaƙi su ƙwato haƙƙin talakawan ƙasa wanda su matsayinsu bai kai wannan ba.
Ya na farko shi ne a cire kowa da kowa, ma'aikaci ne a baka zaɓi in kana da kuɗi ka riƙa tarawa. Kuma kafin a ci gaba idan abin suna gani ba zai yi a bar mutane su ɗibi kuɗinsu 100% ko 90%.
Dr. Ibrahim Sani kenan, masani a harkar fansho, a tattaunawa da shi ta wayar tarho dangane da matsalar fansho a Najeriya. Kamar yadda muka sanar da ku a farkon shirin akan wannan batun ne matsalar fansho a Najeriya, za mu buɗe muku layin waya gaba a shirin domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Lambar da za a kira dai ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Kada a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, duk sanda aka yi sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a ƙara gyara zama a sauraron shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A yau za mu sauka jihar Tawa a jamhuriyar Nijar, inda sha'anin ilimin masu bukata ta musamman ke fuskantar barazana sakamakon wasu tarin matsalolin da ke addabar makarantar makafi, kamar yadda za a ji cikakken bayani a rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni.
Makarantar makahi ta jihar Tawa da hukumomin wannan kasar ta jamhuriyar Nijar suka girka tun shekara ta 2000 a garin birnin Kwanni ta shiga wata matsala babba, kasancewa uwayen yaran kan bukaci saka su ayyukan bara da ke kai su yin garamba a tituna ko kuma kasashen waje, maimakon ba su damar samun ilimi na boko da kan iya canza taswirar rayukansu a nan gaba. Malam Ayuba Umaru shine shugaban wannan makarantar.
Bara mun samu matsalar yara saboda ba mu samu yara ba isasshe, yaro bi ne muke samu sai gaskiya, inda hali ana so har suke yaro kuzan guda 7 ko wace class, ko ne aji da ya kamata a ce an samu akalla yaro 7 wanda za a kula da su ne, amma da yaro bi ne muke rinka samu duk wace shekara ko shekara bana dai abun da gare mu, ko ne aji yaro bi ne ke gare mu. In uwaye ba su kawo yara kenan lokal za a sai ya shi zan wani aji babu, ko kuma duka azuzzukan zan duka yaran sun yi fasik sun je aji na gaba, sannan inda ya kamata a ce an dauke su dan kasa-kasa nan ya ke dauka su sai yi sai te da su nan ne wanda suka karanta abin ke dauka su daga baya sai a maida su can tare da sauran yan uwan nasu su ci gaba da karatu. To in ya zan ba a kawowa duk wace shekara kenan za a waye sahiya watar ba mu da sai yi sai ta nan duka zan ba mu da su, idan babu su ko kaga ana yi aliƙa
Na nemi samun ƙarin bayani game da abin da ke hana ruwa gudu game da tahiyar wannan makarantar ta makahi ta jihar Tawa, inda ni tuntuɓi shugaban ƙungiyar gajeyu ta gundumar birnin Kwanni game da wannan matsalar da ya soma da gabatar da kansa.
Sunana Hamza Zakari, ina president ta Federation Nigerian de Personnes Handicapées ta Departement na Kwanni. To dangance da wannan matsala, abu ne wanda in mun ka tsaya mun kai analyze mun ka tsaya mun kai gididdiga na creation ɗin na wannan ecole zuwa yanzu, in mun ka diba sai mu ga to da shek yahi to da resitewa. Shi kuma wannan matsala kun ce kawo shi shine akwai abu biyu, akwai rashin sa yara zuwa local, akwai kuma wasu matsaloli wanda yara su kan kansu suke fuskanta wurin halartuwa local. Kasan horko local guda ne a dakwai ita ta ecole Adam, ita kuma kowa ya sani sabon gari na take, sabon gari kuma kowa ya san position ma yanta a cikin Kwanni. Akwai yara wanda suke nesa, to nisan nan yana cikin awwa wanda suke nan kawo cikas wurin halartuwar yara. Yannan wasu uwayen yara suna so ɗiyansu su to su yi karatu, amma kuma wurin yana da nisa. Kenan ka ni biyu da kake so yaro ya to ya ɗauki darasi yadda ya kamata, duba da wannan nisa da rashin halin ɗauka ɗawainiya da plasma ɗin yaro, dole yaro ko ya fara yin tahiya-tahiya yana yi abandone.
Su ma uwayen yaran masu fama da wannan larurar ta gani da aka buɗe wannan makarantar ta boko ta zamani ta makahi domin ƴaƴansu sun yi tsokaci game da wannan matsalar kamar haka.
Ni ana kiran nawa da mai sai da isansu nan tashaddaki game da lakwal abu ne mai lalura, ko da gwamnati ya ɗau wani nauyi to kai ma uba kana ɗauka wani nauyi, lallai gwamnati na ɗauka nauyi na mushanni na biya to ai ba biyar daya karatu ba akwai ci akwai sha akwai wasu ɗan nanurori na daban akwai wani wuri kuma ne sai aka zo a karatun nan kawa ba ta kai shi sai an dau a biya ha to kuma wanga lokaci da muke cike akwai yanayi na rayuwa na tsadar rayuwa sannan oyan nan baka bari yaro ya tai haka nan babu wani abu ga hannu ne sai kai mai wani tallahi da ya shi karyan karatu in ya sauko sai ya iske wani abinci ya ci gida kaga kenan wannan lokaci har yau oyan su ga karatu iya dibuwa su kai amma oyan su ga gidan karatu maka hi komai ido ya kwashe wanga lokaci balle maka hu shi da sai ya haita ya bara ya wani abu sannan ya samu shi kai wannan nauyi ne wanda ya kamata gwamnati ta dauki nauyin wa'annan nanurori na makahi kinan ga shayi kenan wanda aka jayi kenan wanda aka jayi yau bai da izuwa shi wani aiki kenan sai an samu hannu sai an ka samu hannu dole shi gurgurdon hali sannan gidan uban da yauniya ta mai yawa to kila dole shi bidon da adda ido wanda ga ne su za su taimaka mai wani aiki kware ko shi makahu ai kaga baka sagi ne sagaga dole sai ka kai shi dole sai an maido shi ko ka samu ko da majayi na a takaice dai ko talaka kake sai ka da bidan jahi kai shi wurin karatun nan kuma sai ka bidan dan jahi lokaci yayin shi sabko shi maido shi kenan in son samu na tun daga shayyuna to sai a dauka musu wani nauyi na koda akai su na koda wata ɗan mota ma dai wanda ya kamata wanga ga wurin da ya kamata su tsaya in sun ka tsaya su taro wannan wurin wannan lokaci mota ta zo ta dauke su ta kai su in sun ka komo kuma sai a samu a aje su amma ina baka labari in dai an ce dole gajeyi wanda bai gani sai an kai shi wurin karatun nan to gaskiya an ba ƙarfi ga wayi ne ba akwai washi karatun nan
a cewar shugaban kungiyar ta gajeyu ta birnin Kwanni Mallam Hamza ya kamata masu hannu da shuni da ma gwamnati su ƙara sanya mashikin su toka game da wannan matsalar da zara ana buƙatar samun nasara a wannan makarantar
kiran da ke gaye mu ga masu hannu da shuni ga magabata gaba ɗaya ga ma duk wani mai niyyar kamawa shi kama dan mu gani ilimin yaran nan ya bunƙasa gaba ɗaya yaro ko bai da ragowa na farko yana da buƙatar tallafi tun daga gidansu har zuwa makarantar shi a da lokacin nan akwai abun da ake cewa adi wanda waga lakwal wadda ke ɗaukan nauyin yaran masu ragowa gani take samu trimester zuwa trimester sannu-sannu shina ta ragewa har an kai yanzu babu ta ma sam ita kun wannan adi ita ke nan da ita ne ake kamawa ake ruhe wasu ramu kama da wasu bukatu na kayan aiki ko kuma kula da ɗawainiyar yara bakin gurguru abun da ya sawaka to kayan yanzu duk wayannan sun tsaya babu yaro bai samu kamawa a gida ba shi ma mushen mai bashi karatu akwai rauni wurin kayayyakin aikin shi kenan kani bai yi wa ya samu biyan bukatar ilimi yadda yake so in hito ma karara lakwal na makahi wadda ke garin ga nan da sati biyu in bai aniya mushen ne sai dai ka iske su suna zamne saboda babu kayan aiki
to Allah kyauta masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin Ayuba Umaru shugaban makarantar makafi da Hamza Zakari shugaban kungiyar nakasassu a birnin Kwannin jihar Tawa da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako sai producer Julie Lazarus Grisham ni Sulaiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya
Kuma da lama sauraro yanzu kuma lokaci ya da zamu bude muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan maudu'in namu na yau wato yadda ma'aikata a Najeriya ke kuka da tsarin fansho a kasar inda wasu bangarori irin su DSS suka fice daga tsarin abin su lambar dai ita ce alamar tarawa 1 CB 2 980 685 da haka muna sauraron ku
ina tare da ku
to da wa muke magana
da honar rabul haruna
daga bauchi
da karmar hukumar shirin jihar bauchi
to madalla muna sauraron ka kaji maudu'in namu
kwarai da gaske maudu'in naku wato akan abubuwan da ake taunawa
hallo kana tare da mu to da alama layin nasu ya sulube batun da muke tattaunawa to yanzu mun tafi jihar kwara da wa muke magana daga jihar kwara
Assalamu alaikum warahmatullahi kuna tare da Abdulla Garba dinawa kala
to madalla malam Abdulla muna sauraron ka
Bello Garba
malam Bello Garba muna sauraron ka
to ina kira dai ga ita kanta hukuma da ya kamata a su inna ma'aikata ai kokari ana ba su fansho din su cikin lokaci sai da muka duba da haƙoƙin su sai da muka duba gaskiya akwai masu bukata akwai waɗanda za su aure da yanzu wasu suna son su mallaki mahalli amma rashin ba fansho din nan suna cikin halin kakani kai da Allah gwamnati ya kamata ta kula da wannan ma'aikata tana ba su fansho cikin lokaci.
To madalla muna godiya Malam Bello Garba daga Kwara, yanzu bari mu tafi Nijar. Assalamu alaikum, dawa muke magana daga Nijar.
Assalamu alaikum murya Amerika. Mala Alina shugaban kulan murya Arewa dogon luta a cikin jamhuriyar Nijar.
To madalla muna sauraron ka.
Kamar tsohon ma'aikata duka cikin kasashen Afirka duk guda ne. A ce da ka yi ritaya ba ka samu fesu a kan lokaci. Sai ka ce mutum ya yi ritaya kan ci samu fesu sai ya gama jari'ar ka ne. Na gode murya Amerika, umma Mala Alina shugaban kulan murya Arewa dogon luta a cikin jamhuriyar Nijar.
To mala umma muna godiya, yanzu kuma bari mu yanzu dai muna nan a Nijar. Dawa muke magana a Nijar.
To kuna tare da wani babban mai sauraron ku Abdu Kasko ne mai ke unguwar wadata ta wajen jamhuriyar Nijar.
Mallam
ra'ayi na da zan bada bisa ga
na'am
daga dokar fansho da abubuwan da ke wakana gaskiya kamata a tsaya a bibi wannan matsala. Idan ana so a bunƙasa rayuwar talaka dole sai an bibi wannan fanni, saboda da shi ne talaka ke samu ya bunƙasa rayuwa sai kuma a ci gaba. Kenan duk abin da zai kama talaka matsala a tsaya a gyara. Muna fata a bibi wannan lamari a sallaha ma waɗannan bayan Allah ara musu idonin su cidon iyalin su ci gaba da rayuwarsu.
To madalla Malam Abdu Kasko muna godiya, yanzu bari mu sake koma a jihar Bauchi a Najeriya. Dawa muke magana.
Salamu alaikum biyoyi Hausa.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
Kuna magana da Malam Ibrahim Burhi kana gudu gobara ko kuma gamawa.
To Malam Ibrahim muna sauraron ka.
Eh gaskiya wato yan fansho. Dan ta yan fansho wato ya da cewa rinka da taimaka musu.
To madalla. Yanzu bari mu matsa jihar Yobe. Dawa muke magana a jihar Yobe.
Ya sadiyo ne gidan sauro gaswa Yobe state.
Na'am. Muna sauraron ka.
Amma yawa ne ra'ayi na zan faɗa shine duk abin da zai zo dai ko sai hakuri ta addu'a Allah ka mana sauka al'amura abu.
To madalla muna yanzu kuma bari mu garzaya jihar Kebbi. Dawa muke magana daga jihar Kebbi. Na'am.
Kuna magana akan fansho ko?
Na'am haka.
To fansho gaskiya bismillahi ba don ana ba da fansho ba gaskiya bismillahi. Ga wasu tsoffin ma'aikata ma sun mutu. Kuma matsalar hali da ake tsaya yanzu a Najeriya. Da tsadar rayuwa, abinci bai saiwa. Gaskiya ya an ce aka fansho to gaskiya ba a matsayin ma'aikatan adalci ba.
To madalla, to muna godiya, yanzu bari mu je jihar Kaduna a Najeriya har ila yau. Dawa muke magana.
To sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
Malam Ibrahim muna sauraron ka.
Gaskiya ni na ji daɗi da wannan hukuma ta jisa ta fita daga wannan tsari, kuma yana da kyau da sauran hukumomi su ma su fita ga baki ɗaya, saboda ba abin da yake cikin tsarin fansho a ce yaudara kwata-kwata. Saboda ni mahaifina ya yi aikin gwamnati har ya gama aiki fanshon shi bai fito ba. Yanzu da nake magana wajen shekara bakwai kenan da rasuwan shi, na zo maganar fanshon shi har yanzu wannan kuɗin bai fito ba. Duk wani takarda da ake bukata na kotu ne na shaidar rasuwan shi a asibiti duk muna da shi, amma Allah har yanzu wannan kuɗin bai sauka a account dina na matsayin magajin shi ba. Wannan tsari gaskiya yana cutar da magada da ma waɗanda suka yi makasa hidima na tsawon shekara 30 suna aiki. A canza tsarin nan ko kuma a yi mai kuskurima domin ma'aikata su samu haƙƙinsu a lokacin da ya ƙare ba za su iya yin wani aiki ba.
To madalla Malam Ibrahim Alaramma muna godiya, amma dai har yanzu muna nan a Kaduna. Dawa muke magana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Alaikum assalam wa rahmatullah. Musa Garo muna sauraron ka.
Alhamdulillah, sunana Alhaji Musa Garo, ni radio da rikodin da kasuwar kawo kamunan Najeriya.
Na'am.
Alhamdulillah, wannan tsari da mun ai tsari ne wanda aka fito da shi ana tutar da magada. Kuma duk irin wannan tsare-tsare da mun shi idan aka ce magana fansho, ni abin ma da muke tambaye su waɗannan mutane da suke shiga wannan tsare-tsare suke tutar da mutane ƴan fansho, su ba sa tunanin cewa za su gama aikin su ma su ajiye. Wadda aldo mun san duk irin wannan kaji wannan suna tara kuɗaɗe ne wanda suke kona suna ganin sun bar aiki
da sun saci kudaden na mutane na al'umma, kuma to su sani abin da zai kamata a gaya musu cewa wannan kudi da suke cicciwa na mutane su hana magada su cinye su yi cuwatuwa a kansu, to ranar gobe kiyama wallahi su turiya su. Don haka ya kamata irin wannan tsare-tsare duk ɓangaren jami'an tsaro da kansu ma'aikatan ya kamata a ce sun fita a wannan tsarin. Domin idan ka fita a wannan tsarin shi ne kar ku fita a gare ku, amma magada baya fiye da su a zo a yi ta bi a yi ta bi wani shekara biyar wani shekara shida kamar kin ga aran ba da yake magana shekara bakwai da rasuwar mahaifin nasa, haka ne har yanzu abin bai zo ba.
To Allah shi kyauta. To Allah shi kyauta. Madalla Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda a kasuwar Kawo Kaduna, muna godiya. Har yanzu muna yanzu kuma muna jihar Kebbi. Da wa muke magana a Kebbi? Alaikum salam wa rahmatullah. To Madalla Alhaji Bala muna sauraron ka.
To yanzu dai magana fanshi ba abin da za a ce wa sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda yayin da kuka ra local gannan muna tare da tsofaffin ma'aikata wanda in kun ga irin halin da suke shiga ko da rashin fanshi abin zai sa ki ji tausayi. To sai mu ce ku ubangiji Allah ya shirya da shugabannin mu gaba ɗaya na ƙasa su san cewa duk ɗan ƙasa yana da haƙƙi a ƙasa shi. To balle mutumin da ya aiki shekara 35 ya kai ga yin ritaya amma haƙƙoƙin shi ba su taito ba. Allah ya shirya da mu.
To amin. To Madalla muna godiya Alhaji Bala daga Kebbi. Yanzu kuma sai Borno, garin Maiduguri. Da wa muke magana daga Maiduguri a jihar Borno?
Kina magana da Usman Jibrin Abba Gombe bakin gada a Maiduguri tarayyar Najeriya.
To Malam Usman barka da shigowa, muna sauraron ka.
Wato nan shi fansho wannan wani abu ne wanda da farkonsa zaka gansa alheri ne a zahirinsa, amma kuma batilinsa daga baya abin ya zama cewa sharri ne. Saboda duk wani dan fansho da kika sani wanda ya samu ya kammala aiki ya ma kasassa hidima, to ba a saka masa da alherin da yawa kasassa, sai a dinga saka masa da sharri kamar yadda alaran ma ya faɗa. Sai kaga ai ta bibiya ai ta bibiya. Wanda ya aikin ya mutu, su masu gado sun mutu gadon gado, kuma gwamnatin ƙasa tana ji ba za ta yi wani abu ba kai ba, sai ta ga abu ya matsu sai a zo a ɗan takura ma wasu wani abu, sai a ƙara ma wasu kuma hawan jini daga cikinsu. To gaskiya shawara a nan wajen kawai inda kuma fansho ba za a iya mata wani aikin da za a samu garanti kowa ya samu abinsa ba, gara a kashe ta kawai mutum ya san yadda zai sa kuɗinsa, in ya gama aikinsa zai samu kuɗinsa kai tsaye, in wani adashi ma zai shiga dai shi ya sani da ya samu bankin da zai dinga ajiye wannan kuɗin ya rijiniya da shi, bayan ya sako aiki a bashi kuɗinsa ya je ya samu mahallinsa ko sana'a ya dora kawai.
To Madalla muna godiya Malam Usman daga Maiduguri, kuma da wannan kiran naka za mu nade tabarmar shirin an sauyin a halin yanzu. To Madalla masu sauraro lokaci yayi kuma da za ku saurari takaitattun labaran duniya.
Wani bam da ya fashe a Kabul babban birnin kasar Afghanistan a ranar Laraba ya kashe ministan kula da 'yan gudun hijira Khalilur Rahman Haqqani da kuma akalla makusantansa hudu. Majiyoyin Taliban sun faɗa cewa da tsakar rana harin kunar bakin waken ya auku ne a cikin ginin ma'aikatar a babban birnin kasar Afghanistan, yayin da Haqqani ke fita daga ofis. An kuma ba da rahoton mutane da dama sun jikkata. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta tabbatar da kasar Saudiya a hukumance a matsayin wacce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin duniya na shekarar 2034 a gasar kwallon kafa ta maza. Saudiya ce takara ɗaya tilo da ta nemi ɗaukar nauyin gasar, kuma ta samu yabo daga sama da ƙasashe 200 waɗanda mambobi ne a hukumar ta FIFA. Kasar Rasha ta faɗa a yau Laraba cewa tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya, kuma tana tuntuɓar waɗanda ke kula da halin da ake ciki a ƙasar. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya bayyana buƙatar Rasha na tabbatar da tsaron ofisoshin diflomasiyarta da kuma sansanonin soja a Siriya, inda sojojin Rasha suka kwashe shekaru suna goyon bayan dakarun Siriya a yaƙin basasar ƙasar. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin duba wani daftarin ƙudiri a yau Laraba da ke kira a tsagaita wuta a cikin gaggawa a zirin Gaza, tare da sako dukkan mutanen da ake garkuwa da su a hannun mayakan. taron da yana zuwa ne makonni bayan da Amurka ta kada kurakin amincewa da matakin da aka dauka a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. A baya dai babban zauren majalisar ya amince da shirin tsagaita wuta, amma kudurorin da aka zartar ba su da tasiri kamar da suke da shi a kwamitin sulhu.
To masu sauraro baki ɗaya, kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Hawwa Sharifi, muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safen ku.